Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalol da kuma Niya murya Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio a Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwa internet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake jan ragamashirin da wannan hantsar rana Alhamis 14 ga watan Fabrairun 2019. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya General Mason Dan Ali mai ritaya ya ƙaryata jita-jita da ake yi na cewa jami'an tsaron kasar ba su da kayan aiki.
Ko kasar America, ko kasar Ingila, ko kasar Russia ba za su ce suna da isassun kaya da suka ishe su ba.
Sannan za ku ji cewa mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, wato EFCC, Ibrahim Magu, ya ce za su gurfanar da masu siyan ƙuri'a da masu tada fitina lokacin zaɓe a gaban kotu. Masu sauraron mu Aimana Afuwa, domin ba za mu samu damar kawo muku shirin na kasa ba saboda wasu dalilai da suka sha kanmu, amma da dinsa za mu gabatar muku da rahotanni. Sannan muna tafa da sharhin jaridin Ghana, sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaro wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru 6 da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin Amurka na sirri ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran din wajen auna tsohon koko tsafin takwarorin aikinta, a cewar ma'aikatar tsaron koko shari'a ta Amurka a jiya Laraba. Ana tuhumar Monica Alfredi Witt, 'yar shekaru 39 da haihuwa, da fallasa wani shiri na tattara bayanan sirrin soji da kuma tona asirin wani jami'in leƙen asirin Amurka ga hukumar leƙen asirin Iran. Takardar bayanin samun wato bayanin samun ta da laifi da gungun masu ta alƙali yanke hukunci yayi, kamar yadda aka yi bayyana jiya Laraba, ta kuma tabbatar da samunta da laifin taimaka ma Iran wajen fakon akalla 8 daga cikin tsaffin abokan aikinta. An ba da sammacin kama Wit, wacce har yanzu ba a san inda take ba, amma ana kyautata zaton tana kasar ta Iran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce har yanzu bai tsai da shawarar rattaba hannu ko a'a kan kudirin bai daya da jam'iyyu suka yi masa tayi ba, wanda ya tanadi gina sabon shinge wato madaidaici akan iyakar Amurka da Mexico saboda kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati zuwa gobe Lahadi ko ko zuwa wato saboda kauda wannan takaddamar. Muna kan binciken gano duk wata gadar zaren da aka makala a kudirin dokar. To amma zuwa yanzu dai bamu gani ba, a cewar Trump a yayin da yake amsa tambayar manema labarai yayin ganawarsa da shugaban Colombia Ivan Duque a fadar White House. To sai dai shugaba Trump ya nuna cewa ya yi farin ciki da adadin kuɗin da katangar wato aka tanar don gina katanga a jijjiniyar da wani kwamitin 'yan Republican da 'yan Democrat suka cimma, inda har yake cewa adadin kuɗin zai ma kai dala biliyan 23, wato ma ya karu da kashi 8 cikin 100. Majalisar Wakilan Amurka mai rinjaye 'yan Democrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump, sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen. An kada ƙuri'ar da 20 wato 248 akasin 177, kuma wannan na ɗaya daga cikin 'yan lokuta ƙalilan da majalisar ta taba amfani da irin wannan ikon nata da ake kira wa Powers Act a Turanci. Yanzu za a tura kudirin dokar majalisar dattawa wadda a baya ta kada ƙuri'ar amincewa da kudiri makamancin wannan a gabanin zaben rabin wa'adi na shekara ta 2018 wanda ka iya janyo takaddama tsakanin majalisar da fadar White House. Dokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Amurka da na kungiyar Taliban za su gana ranar Litini a Pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zumuncin majituwa a siyasance a yakin da aka shafe shekaru 17 ana gwabzawa a Afghanistan. Kafin nan kasashen yankin Gulf irin su Qatar da hadaddiyar daular Larabawa su ne suka dau nauyin shirin taron, inda wakilin muryar Amurka na musamman kan neman sasantawa Afghanistan Zalma Khalilzad da kuma wani babban wakilin ɗan tawayen a wurin tattaunawar mai suna Sheikh Muhammad Abbas Tanizai za su ka jagoranci tawagogin su.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya. Yayin da zaben Najeriya ya rage kwanaki biyu, muryar Amurka ta tattauna da ministan tsaron Najeriya, General Mansur Dan Ali mai ritaya, inda ya karyata jita-jita da ake yi na cewa jami'an tsaron kasar ba su da kayan aiki. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da tattaunawar.
Abinda nake son jama'a su gane ita harkar zabe ba wai sojoji bane suke yin ta, akwai ƴan sanda, akwai civil defense, har da immigration ma ana hada. Su sojoji suna zama kaman daga baya ne barikokin su su zama abinda muke ce ma standby, cewa sai an kira su. Kuma harkar zabe banda al'amarin Najeriya a halin yanzu sojojin suna operation kamar abinda muke cewa round daji ta ko ina. So abinda za su yi abin su ne shine kawai za su yi, ba za su sa kansu a cikin wuraren da ake dangwala zabe ba, amma suna nan suna zaman kota kwana, ba su kuma ci gaba da zagaye abinda muke ce mu patrol. So wannan shine shiri na zabe, ba wai wani abu za su zo a hilin da ake zabe su kai kansu bane, a'a.
Ba za a gansu ba kenan a wuraren kada ƙuri'a nan mutane?
Haka, wurin kada ƙuri'a kawai abinda ake so a gani ƴan sanda da immigration da NYC da sauran dai waɗanda ƴan jami'an tsaro waɗanda ba na sojoji ba, su nace muku za su zama bayan fage ne.
Ba za a gansu ba kenan.
Eh to,
mun ka san mutane a kocin wuri.
Ba za ka ce ba za ka gansu ba saboda za su yi ta patrol. Ina ana patrol kamar ana zagaye, ana duba abin da yake faruwa. Amma wasu zauna dindindim a wajen maza inda ake zabiya, ba za mu so mu gansu haka ba, ba za su je wurin ba.
Kenan kada a sa rai za su yi katsalanda a harkan zaben nan.
To katsalanda ya danganta, in an samu rashin zama lafiya a wurin za a kira su shine, amma wai a gansu a cikin masu tsaya a polling booth ba wannan.
Minista, akwai hasashe da ake yi na rashin kayan aiki da sojoji ke amfani da su, me za ka ce akan haka?
Ko ƙasar America, ko ƙasar Ingila, ko ƙasar Russia ba za su ce suna da isassun kaya da suka ishe su ba, amma a kowace lokaci a lokacin da kake da kalubalanci ya zama cewa waɗannan abubuwan kana da mahi ƙarancin da za ka iya kai ɗauki a wajen harkar tsaro. Kamar mukan rating, akwai abin da ake ce ma kaman jadawali, a jadawalinmu na sojojin yanzu a halin yanzu mun kai da 60%, amma kuma muna son mu kara zuwa 90%. An aika a kawo kayan aiki kuma suna zuwa, abinda nake kullun fada cewa kayan aikin nan ba ana zuwa a so su bane haka, sai ka bada order suna a gina su ko a manufacturing. Cikin su akwai wanda muka yi na America, wadanda tusufa tukana jiragen sama, akwai wanda aka yi order daga China, akwai wanda aka yi order da wadansu kasashe na duniya wadanda nan da watanni zuwa uku za su fara shigowa.
A zabukan baya ai an yi korafi akan yadda sojoji suka musguna wa mutane a wasu jihohi a wannan kasa, akwai wani mataki da kuka dauka akan ire-iren waɗannan mutane?
Ba da dadewa ba, shekaran da muka zo mun tabbata cewa duk waɗanda suka yi laifi akan harkar tsakiyar London wurin zabe mun kore su kuma za mu yadda ba kuma mu sa kanmu a cikin irin wannan
ɗan Najeriya su kwantar da hankalin su kenan
da kamar yadda nake cewa ba za ka iya cewa kana 100% na tabbacin ta ba amma dai gurgudu mun shiri wanda ya kamata wanda za su tabbatar da cewa ba za a samu kalubalancin tashin hankali ba kamar yadda mutane suke hasashi
la ilaha illallah muhammadu rasulullah
a gaida madina to har yanzu dai batun zaben ne abokin aikin misali shehu ashaka ya tattauna da mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC Ibrahim Magu ga yadda tattaunawar tasu ta gudana
akwai mutane da suna amfani da kudi su siya kuriya kuma su kawo fitna lokacin wannan zabe to mun ce wannan ba zai yi ba because wannan aikin mu ne mu bigin din dukiyan jama'a da aka sace ake tafiyar da su wurare daban-daban din aboye su to wannan kudi ne ake so ayi amfani a kawo rigimomi a cikin wannan zabe da za a yi kuma za a siya boto kuma wannan doka ba ta yadda ba
kamar wani mataki hukumar ka za ta dauka ganin cewa in ka duba Najeriya tana da fadi kuma mazabu suna da yawa kuna da yawan ma'aikata da za su iya zagaye duk irin waɗannan gurare na zabe
irin wannan aiki in za ka yi ta dama in za a samu moriyar aikin sai ka nemi gudunmawa daga wasu ma'aikacin kamar other law enforcement agencies kamar su police su DSS su immigration services su customs su NDLEA da sauransu so dukkan su FAN Federal Aviation Authority of Nigeria muna nan muna aiki tare mu ci moriyar wannan abun za mu ji patrolling ko ina yanzu haka mutanen mu suna nan a airport suna nan a border muna aiki da yan sanda muna aiki da yan immigration muna aiki da yan customs services da kuma sauran NDLEA muna kokarin mu ga mu checkin wannan excess
to wasu lokuta kaman an fi magudi ne a kaman irin kauyuka ma'aikatan ku za su shiga har zuwa kauyuka kenan kake nufi
za mu shiga ko ina muna da yawan tunda yake wasu ma'aikatan gwamnati suna taimakawa so za a sanu za mu ji ko ina
to wani lokaci ana zargin kaman cin hanci da rashawa a ma'aikatu da dama kamar idan ka amince da ma'aikatan ka na hukumar yaki da cin hanci da rashawa EFCC kaman wasu ma'aikatu da za ku yi aiki da su kana da karfin gwiwa cewa su ba wasu ba za su dan ratsa hanya ba
eh wannan ba za ka iya ba tabbas wannan amma muna da strategy in place wanda zai checking irin wannan munafucin so mu tabbatar cewa ba za mu kawo munafukai su bata mana aiki ba
to ganin kaman duk wanda kuka kama shi yana siyan ƙuri'a ko magudin zabe kaman wani irin hukunci za ku yi masa
za mu kashi gaban kotu amma mun wadi wasa dokan bata nemi mu EFCC mu yi ba akwai other law enforcement agencies kamar su police za mu prepare charges a kai su gaban kotu ba magana biyu
a gaida sale to ana saura kwanaki biyu a gudanar da zabe a Najeriya dan takarar gwamna a jihar Neja karkashin jam'iyyar PDP Alhaji Umar Nasko ya zargi gwamnatin jihar da yunkurin tura shi gidan yari ga Mustafa Nasiru ba tare da cikakken rahoton
dan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Umar Nasko ya zargi gwamnatin jihar Niger da kokarin tura shi gidan yari a yayin da ya rage yan sa'o'i a fara kada ƙuri'ar zaben sabbin shugabanni a Najeriya a ranar Alhamis din nan ne dai ake sa ran hukumar EFCC mai yaki da masu bata dukiyar ƙasa a Najeriya za ta gurfanar da dan takarar gwamna na PDP Alhaji Umar Nasko bisa tuhumarsa da karkatar da wasu makudan kudade har kimanin naira miliyan 2000 a lokacin da yake kwamishinan muhalli a tsohuwar gwamnatin da ta gabata a wani taron manema labarai da yammacin Laraban nan. Mai magana da yawun Umar Naskon, Malam Yahaya Mahmud, ya ce gwamnatin jihar Niger ce ta kulla wannan makarkashiya domin karya masu lagu a daidai wannan lokaci.
To bayan mun shiga campaign, campaign yayi campaign gari ta amsa kowa ya amince da tafiyar mu. Shine muka zo muka ga na daya an gayyace mu wai an dawo da karan baya na farko, dan kuma na biyu suka je suka ingiza wai an canza alƙalin ita dayan kotun.
To amma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Niger, barista Nasara dan Malam, ya ce babu hannun gwamnatin jihar Niger a wannan al'amari.
Wannan magana tana court, tana hannun court, kuma bai ma kamata muna sa baki a cikin maganan court ba, na gaskiya. Amma tunda shi aspirant na PDP ya kawo ni allegation akan cewa mun sa baki a wannan magana don muna so a daure su gobe, wannan ba gaskiya ba. Maganan tana hannun court, kuma court za ta yi yanda ta ga dama, ba hannun mu ba.
Shi ma dai kwamishinan labarai na jihar Niger, Honorable Danjin Masallau, ya ce ba su da wata muguwar manufa ga ƴaƴan jam'iyyar adawa a jihar Niger.
Ƙayagon su ma suna wannan opposition, ai alheri ne ma gare mu. In ka tafi ƙauyuka, ni na bi ƙauyuka, na bi birane, na bi wurare, babu alamun ma muna da wani abu kaman PDP wanda yake za ta zama manufa. Saboda haka babu wani kashin gaskiya, babu dalilin da za a sa wannan gwamnatin za a ce an kama su, an musu wani abu, an musguna musu, an musu an musu akan ni.
Dama dai dan takarar kujerar gwamnan na PDP a jihar Niger, Alhaji Umar Nasko, tare da tsohon mai gidansa wato tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Mu'azu Babangida Aliyu, suna kan beli ne a bisa wannan tuhuma da ake yi masu na yin sama da fadi da miliyoyin kudaden jihar a lokacin da suke mulki. To amma kakakin na Umar Nasko, Malam Yahaya Mahmud, ya ce wannan baya tayar da hankalinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha, to daga Nigeria kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin siyasa David Hale ya kai ziyara aiki ta kwanaki biyu a ƙasar. Ga wakilin Musulmu Muni Barma da cikakken rahoton.
Makasudin wannan ziyara ta David M. Hale shine tantance inda aka kwana a dangane da ka'idodin da aka shata a matsayin matakin share fagen soma zartar da ayyukan tsarin Millennium Challenge mai kunshe da ayyukan yaƙi da talauci a karkara ta hanyar bunƙasa noma da kiwo. Kuma a cewar mataimakin sakataren na gwamnatin Amurka mai kula da harkokin siyasa, ya gamsu da abubuwan da ya gane wa idanunsa.
And all of us congratulate Niger on passing the MCC 2019 scorecard.
Daraktan kwamitin tafiyar da tsarin ayyukan na Millennium Challenge account Badamasi Anu ya fayyace wa manema labarai fa'idar wannan shiri na haɗin gwiwar Amurka da Niger.
Aka ce noma yanke talauci da noma da kiwo tare su. In noma ana yin kiwo ma zai, kuma in kiwo ana yi kuma noma zai. To shi ne suka sa suka aka gama wannan ƙarfi biyu, don saboda wanda muka yi yawa a Niger mu cikin noma da kiwo muke. Kuma an bunƙasa kiwo a bunƙasa noma.
Wasu gundumomi biyu da suka yi fice a kan maganar noma da kiwo ne za su ci moriyar wannan tsari, in ji shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin raya karkara Jibo Banya.
In za ka shiga kunni akwai wuri inda an ka keɓe tun dama ana noman rani, ki ana wani albasa, ana yi alkama. Wannan wuri ne ka san wanda ya je duka ya gani gari ya shiga, ƙasa ya shiga, kai dai wannan wuri ba shi ke gayi abin da muke jira gare shi. Kenan wannan za a tallafi wannan wuri, a raire shi, a gyara shi don a samu a bunƙasa abinci wanda ya kamata. In ka ɗauki wannan gandiri wanda zai ɗauka daga siya zuwa Konza, babban wuri ne wanda bakin isa, wanda an daɗe ana nema a bunƙasa noma wannan wuri da kiwo. To ba a samu tallafi yanzu, Amerika ya zo yake zai yi tallafi. Wannan mu sai mu yi na'am da wannan aiki. Bayan shi kowa ya san yanzu wanda ya ɗauki hanya ga ya zo Kidoso. Yaya ne kana da matsala tunda koma an bunƙasa abinci? In hanya babu hanya da wanda zai kawo abinci wannan babban birare, kenan wannan abun ba za mu samu unwanin shi ba, tunda ba a iya saida shi da daraja, kuma ba a iya kawo shi inda ake so.
Miliyan 430 7 na dala ne kasar Amurka za ta kashe a tsawon shekaru 5 domin tafiyar da waɗannan ayyuka a ƙarƙashin tsarin na Millennium Challenge Account a nan Niger, kasar da ke ɗaya daga cikin ƙasashe 5 na nafiyar Afirka da a wannan karan suka yi nasarar shiga wannan tsari na gwamnatin Amurka, wanne ke la'akari da yadda gwamnatoci ke mutunta ƙa'idodin demokradiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gade ku ya embinni da ku da yayan gawe ku ga manoma daidai
madalla a gaida Sule. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. Yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana.
Da jaridan The Finder, za mu soma sharhin jaridun na yau. Labarinta mafi girma shi ne, jihohi biyu sun samu goyin baya a shari'ance, kowane jiha kuma ta samu kuɗi garan sidi miliyan 20. Jaridar ta ce, Shugaba Nana Akufo-Addo a hukumce ya bayar da goyin baya daga kundin tsarin mulki na kirkiro jihohi guda biyu daga jihohi 6 da aka kirkiro. Shugaban a bukukuwa guda biyu daban-daban a gidan gwamnati Jubilee House ya gabatar da wannan doka kundin tsarin mulki wadda ya bayar da daman kirkiro wannan jiha ta North East da kuma Savannah Regions kamar yadda aka ambata. Sai kuma jaridar Ghanaian Times ita kuma dai har yau akan jihohin nan guda biyu. Jaridar ta ce, shugaban kasa ya ambata sabbin jihohi guda biyu, Nalarugu a matsayin babban jihar North East da Damango yanzu ma babban jihar Savannah. Jaridar ta ce, adadin jihohi a Ghana yanzu ya kai 12 bayan da aka ambata jihar Arewa maso gabas da kuma Savannah a matsayin tsabbin jihohi. Kuma shugaba Nana Akufo-Addo ne ya yi wannan sanarwa a jiya. Har yau dai a jaridar Ghanaian Times, mataimakin shugaban ƙasa ya buɗa taron kasuwanci na uku na ƙasar Jamus da Afirka a nan Accra. Jaridar ta ce, kimanin manyan wakilai 750 daga harkokin kasuwanci da kuma siyasar ƙasar Jamus da kuma Afirka kudu da hamada sun kahallara a nan birnin Accra a wurin taro na uku na kasar Jamus da Afirka. Za mu karkar sharhin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta rubutu na Largo da Mangone aka ambata manyan birane tabbin jihar nan guda biyu North East da Savannah. Jaridar ta ce shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo a jiya ya ba da sanarwar nan Largo a matsayin babban birnin sabon jiha da aka kirkiro na North East da kuma Damango a matsayin babban jihar Savannah. Ya bayar da wannan sanarwa ne bayan ya gabatar da dokoki guda biyu na dake kumshi a cikin kundin tsarin mulkin kasar ga sarakuna da al'umman waɗannan yankuna domin tabbatar da tarihi na kirkiro waɗannan jihohi guda biyu. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Lamuktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan Radio Umar Amr. Sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Yau ina so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga ɗan uwana matasa a wannan lokaci na sakar zaɓe da ke dawowa da bai wuce kwanaki zuwa uku ba. Ina kira ga masoyana, ɗan uwana, abokan arziki da kuma ɗan uwana matasa da cewa wannan lokaci don Allah don Annabi mu guji bangar siyasa, mu guji fasasan akwatuna, mu guji tada hankali a wajen zaɓe, saboda idan mun tsaya mun lura, especially munan al'ummar da muke yankin nan na Zombi na Port Harcourt Nigeria, Sikafune, don Allah don Annabi mu tsaya mu yi zaɓe na adalci, mu yi zaɓe na gaskiya.
Assalamu alaikum VOA America. Ina na Abubakar Abubakar dan filan daga tunan wasu karamar hukumar dan kowa ta jihar Kebbi jihariya Najeriya. Ina kira ga matasan Najeriya kan yadda zaɓe ya yi kusa. To ina kira ga yan uwana matasa don fita da hankali, mu guji dokan dokar da hadi. Don wa'annan yan siyasa za su bi suna alƙawulla su ba mu yan kuɗaɗe da sauran mu yi ta shayi.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaru.
To a takaice, wata tsohuwar jami'ar sojin saman Amurka ta bangaren bayanan sirrin tsaro wadda ta canza sheka zuwa bangaren Iran shekaru kusan 6 da suka gabata na fuskantar tuhumar bayyana wasu bayanan sojin Amurka na sirri ga gwamnatin Iran da kuma taimaka ma Iran din wajen auna tsafin takwarorin aikinta a cewar ma'aikatar shari'a a jiya Laraba. Majalisar wakilan Amurka a mai rinjayen ƴan demokrat jiya Laraba ta yi kashedi ma shugaban Amurka Donald Trump, sannan ta kada ƙuri'ar rage tallafin soji da Amurka ke baiwa gamayyar sojin da Saudiya ke jagoranta a yakin da ake yi a Yemen. Jami'an Amurka da na kungiyar Taliban za su gana ranar Litini a Pakistan don yin zagaye na gaba na tattaunawar zaman lafiya da zaman cimma jituwa a yakin da aka shafe kusan shekaru 17 ana gwabza shi.
Masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Darren Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai an jima.